Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma su a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa yayin da manoma a jamhuriyar Niger ke ci gaba da faman kwashe amfanin gonarsu, wasu makiyaya sun fara afkawa cikin gonakin duk da kiraye-kirayen da hukumomi suka yi. Sai kuma kokawa da akan rashin ɗakin shan magani da al'ummar ƙauyen Gidan Dugus da ke ƙaramar hukumar Dutse a jihar Jigawa, inda yara kusan 50 suka rasa rayukansu sakamakon ɓarkewar wata annoba. Akan haka ne muke so mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka wajen samar da ɗakunan shan magani a ƙauyuka. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, za a ƙara alamar tarawa sannan a sa 1 wato +1 kafin a danda lambar. Za kuma kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sassauto a kalamansa yayin bayyana matsayinsa kan batutuwa masu sarkakiya da suka hada da batun Koriya ta Arewa da kuma kasuwanci a tattaunawarsa da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping yau Alhamis. Ya kuma bayyana yarda da takwaran nasa a cikin ganawar tasu ta haɗin wato sanarwarsa ta haɗin gwiwa a Beijing. Trump ya bayyana kafin ƙarfin gwiwa cewa Amurka da China za su warware rikicin da ya shafi ayyukan nukiliya na Koriya ta Arewa. Trump ya ce yana matuƙar mutunta shugaba Xi dangane da harkokin kasuwanci, ya kuma ce tilas ne Amurka ta sauya manufofinta. Trump ya ɗora magabatansa Washington alhakin giɓin harkokin cinikayya da China da aka samu. A nashi ɓangaren, shugaban ƙasar China ya ce yanzu aka fara wata sabuwar dangantaka tsakanin Beijing da Washington, ya kuma yi alƙawalin inganta sadarwa da haɗin kai dangane da batun ayyukan nukiliya Koriya ta Arewa da kuma waɗansu batutuwa.
Muƙarrabin gwamnatin Kremlin Yuri Ushakov ya shaidawa kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha cewa shugaban Amurka Donald Trump zai gana da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin gobe Juma'a a fagen taron ƙolin yankin Asiya da za a gudanar a Dieng. Sai dai sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana shakku, inda ya ce babu tabbacin ko akwai muhimman batutuwa da shugabannin biyu za su buƙaci tattaunawa fuska da fuska. Tillerson ya bayyana cewa ƙasashen biyu suna aiki kan batutuwa masu sarƙaƙiya da dama, amma jami'an Amurka ba su tsaye da shawara kan ko ya dace shugaba Trump ya gana da Putin a wannan lokacin ba. Yayin da yake tashi zuwa Asiya ƙarshen makon da ya gabata, Trump ya shaidawa manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasa cewa yana kyautata zaton ganawa da Putin domin ya nemi taimakonsa wajen kawo ƙarshen ayyukan nukiliya ta Koriya ta Arewa.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ministocin tsaron ƙungiyar ƙawance ta NATO sun na nazarin hanyoyin da za su bi wajen ganin Rasha ta kiyaye muhimmiyar yarjejeniyar ƙayyade makamai. Amurka ta ce Rasha ta tura makamai masu linzami da suka saba wa yarjejeniyar ƙayyade makaman nukiliya, da ta haramta harba makamai masu linzami ƙira Amurka ko Rasha masu cin gajere ko kuma matsakaicin zango. Mattis ya ce an yi tattaunawar ne akan Rasha da nufin cimma ƙarin yarjejeniya kan ƙayyade makamai. Rasha ta sha musanta waɗannan zarge-zargen, ta kuma zargi Amurka da saba yarjejeniyar. Moscow na zargin cewa ana iya amfani da makamai masu linzami ƙira Amurka a Poland da Romania a sake masu fasali a kaiwa Rasha hari da su.
An faɗaɗa yaƙi da cin hanci da Rashawa da yariman Saudiya Mohammed bin Salman ya ƙaddamar zuwa kan 'yan fada da dama, ya kuma shafi attajirai da manyan 'yan kasuwa da masu ikon faɗa a ji a gabas ta tsakiya da dama. Da dama daga cikinsu hamshaƙan 'yan kasuwa ne masu zuba jari a ƙasashen duniya. Wannan lamarin da ya shafi tattalin arziki ya shige sauyin matsayin siyasar ƙasar Saudiya jami'an diplomasiyya da masu zuba jari na ƙasa da ƙasa sun yi tururuwa zuwa hotel din Ritz-Carlton da ke birnin Riga kwanaki da suka shige domin sauraron shirin yariman na gina wani katafaren sabon birni a masarautar da zai ci dala biliyan 500 kuma za a yi amfani da makamashi na zamani a irin wannan tattalin arzikin kasar da ya dogara akai ba wani rahoton bidiyo da aka dauka cikin makon nan a asirce ya nuna katifu da barguna a kasan dakunan tarin masu kwana a hotel din da ake amfani da shi wajen tsare hamshakan yan kasuwan da aka kama da kuma yan fada Labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko a jamhuriyar Niger, yayin da manoma ke ci gaba da fama da kwashe amfanin gonakinsu, tuni wasu makiyaya suka fara afkawa cikin gonakin duk da kira-kirayen da hukumomi suka yi na cewa a jira a kammala kwashe amfanin gonakin. Daga jihar Damagaran ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana.
Yayin da manoma ke kokarin tattare amfanin gonakinsu, tuni Fulani suka fara saukowa har ma wasu suna saka dabbobi cikin gona. Ga ma dai kokawar da wasu masu gonakin a wasu ƙauyuka nan da Magaran suka yi.
Ba mu yi da aiki ba, kawai da dare suke ta yin, har ma akwai wanda wani nan da dare dawa. 11 da dare muna ga musu su tashi daga nan su koma ba, ba mu yi da aikin mu ba, kuma ba su yarda ba. Ina tattara su suna cin da na gusa na ga sun zo sun gushi ga anan har yanzu ba a sa rumbu ba har yanzu da dawa da hatsi har yanzu ba mu sa ba amma dai mun ce mu ku rika tare da dabbobin ku ba mu yi da aiki ba su dai ko ba su sai ba ga sunan dai wani guri kadan kadan suna ma mutane banna kamar dawa kamar irin wannan shimgen nan na wannan zamu yi shi sun shiga a ciki duk ko ina sun tattaka
da dare suke zuwa suna banna kuma kan da sai suke shirye suna tsirya sai jama a can wajen makabarta wannan malaman su suka zo su da suka yi banna kuma suka tsire suka yi muna kusan kwanan ma tunda daga an samu awa ɗaya biyu muna zuwa muna kewaya muna gani ko je Allah kare
Hadi Gurgudu shine sarkin Fulani na jihar Damagaran cewa yi tuni sun sanar da al'ummar su na su kiyaye har manoman su tattare kayan gonan su
a cikin kwana 15 ba za a iya tattare shi ba sai an adana akwai hanyoyi da muka sa an sa masu kiwon inda kamar butar yi mace mun sa sun kalace wurin wannan don ku mutanen nan so sai su bi a gama da mutane da garfan su da kowa shikenan a taimaka musu su isa gida su kuwa an tamu wanda suka bi yawan mun tsaida su a filin kiwo su dan dakata kadan yanzu kawai abin da muke so su kuma manoman a gaggauta kalace dan abin da ya saura
a kwanakin baya an gudanar da wani babban taro wanda gwamnatin jihar Damagaran ya jagoranta wannan taro ya taimaka ainihin wajen rishin faruwar rigingimu na manoma da makiyaya har kawo yanzu
muka tattauna mishi duk Allahirin manyan makiyaya da harnawan gaba daya kuma da masu gari ruwa kuma mun samu an ja hankalin su an ba su horo sosai a yanzu dai ba mu samu ba inda muka samu an ce ko an yi barna ko an yi fada ko an yi rigingimu
sai dai duk da haka wasu fulanin sun kusa cikin gonaki kamar yadda waɗannan fulani da muka yake ci busu da su kan hanyar su suna tafiya
daga nan ba maki ya bane har sun wuce har sun kai ma kai kunduma
yo kenan kuma barna dai a kara dai na ce amma barna kan ban yi ba
mu ba jan barna bane in an ga kamar mutane
yo wanda yo dole
Yo nan baya ne fa nan ho baya ne dabobi ba ko ina ma sun yi ba mu ce kuwa Allah kuwa mu aiki gonar da ba ake gaba ka kuskura kushi duba inda muka taso daga can arewacin wannan abu wannan gari arewacin hitan a kinye baya ce muke yo shi ne na ce dabobi ne
sun danna sun yi nan aka ce nan ba ai bayan ka na ce wallahi
ni dai
ni dai kabila ta mun kunni arewa ban ya he ba inda ba a shiga ba ka shiga kadan ko magana
a dai waje kuma sarakan gargajiya su ma ba su yi kasa a gwiwa ba sun tashi tsaye dan ganin wata barna bata auku ba inda suka ce duk kuma wanda ya taka doka za su hukunta shi gurgurdan laifin sa Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
Tumadalla a gaida Tamar Abari kamar yadda al'umar kauyen gidan Dugus dake karamar hukumar dutse a jihar Jigawa inda yara kusan 50 suka rasa rayukansu sakamakon barkewar wata annoba suka kuka kan rashin dakin shan magani wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kuri ya tambaye kwamishinan kiwon lafiya na jihar Dr. Abba Zakari kan wani kokari suke yi domin samawa yankunan karkara irin su gidan Dugus dakunan shan magani ga abin da yake cewa
eh to alhamdulillah kamar yanda dama muka tsara a jihar Jigawa shine cewa kowace mazaba a cikin mazabun da muke da su 287 muna so ya kasance cewa akwai primary health center wato karamin asibiti na shakatafi a wannan mazaba kuma muna so kananan ƙauyuka da suke wannan guraren ko a duka zuwa ana ma'aikata su duka zuwa a lokaci-lokaci zuwa wannan ƙauyuka sun magani ko kuma su ma a yi musu ɗan ƙananan asibiti da ake to kuma kaga yanzu wannan da aka samu na shi wannan gari na garin Dugus ya zama kilas a madauki wani kudiri na gaggawa domin a ci gaba da shawo wannan matsala da ta mace.
Dr. Abba abinda mutane suke tunani shine kamar tunda wannan yanayi ne na bazatar da yazo kamar yadda ka faɗa yana buƙatar kulawar gaggawa da ya kamata a ce ma'aikatar lafiya ta Jigawa ta girke ma'aikatan nan na kiwon lafiya a nan garin nan kafin a ce wannan kura ta lafa. Mutanen garin nan da muka tattauna da su jiya sun yi korafi akwai asibiti a garin Wangara wanda bai fi kilomita 3 ba tsakanin su amma sun ce ma'aikatan lafiyan biyu ne wani lokaci ma guda ɗaya ne yafi zama. Na biyu suna buƙatar a inganta wannan asibiti na Wangara musamman ta fuskar samar da jami'ai sannan kuma a samar musu da kamar ɗakin shan magani ko dispensary ne a nan ƙauyen nasu. Yaya za ku kalli wannan muradu na al'umar garin nan?
Za mu duba mu ga ya za a inganta a ƙara ma'aikata shi wannan asibiti kuma buƙata da suka kawo na cewa a yanzu ɗan ƙaramin asibiti na shafi shi ma za a duba. Ya kamata daga mutane sun ga wani abu ya kullu wanda ya shafi rashin lafiya sauri a garzaya a gaya hukuma domin hukuma a ɗauki mataki na gaggawa.
Tuma Dalla kafin buɗe laikan wayarmu a shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga Jigawa. Wake magana daga Jigawa?
Assalamu alaikum. Kuna magana da Alhaji Isa Madaki Auyo. Jan Jigawa Nigeria.
To Alhaji Isa Madaki muna jinka.
Yau wannan magana akan wannan abu da ya faru ne a gidan Dugus. Ni ma'aikacin lafiya ne jihar Jigawa. Gaskiya zahirin jihar Jigawa gwamnatin jihar Jigawa tana duk bakin kokarin ta akan yadda za ta yi ta ya cewa mutane sun samu abin zaman lafiya a jihar ta. Matsalar da muke samu a matsayin ma'aikatan lafiya mutane a ƙauyuka abu yana faruwa amma ba sa zuwa su faɗa malaman asibiti abin da yake faruwa mu sanar da gwamnati da wuri sai abin ya sai kawai mu ji a rediyo abu yana faruwa. Don haka nake kira ga mutane su duka ba malaman asibiti rahotanni kafin wani abu zai zama wasu masu cikin zance wannan shine ra'ayina.
To kamar wanda suka ce ba asibiti a wani wurin fa misali ko ɗakin shan magani babu ma a ƙauyen me za ka ce game da wannan?
Yanzu ina faɗa ma misali a ƙaramar hukumar mu ta Auyo duk mazabar da ka sani akwai ɗakin shan magani wanda za a yi za ka je ka ga malaman asibiti su baka magani su kawo rahoton duk abin da yake faruwa haka na san duk a mazabar da suke za a jiga kowane gari kowace mazaba akwai irin wannan asibiti da aka yi don a rika kula da jama'ar
mutane. To madalla mun gode, bari mu garza zuwa jihar Katsina. Na Katsina wake magana da Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Eh kai kuna tare shugaba Iliya ne kan tige shayi bakin kasuwa gankin Daura Nigeria.
To mallam Iliya muna sauraron ka.
Eh hakika kan ya kamata ce gwamnati ta haɓaka tsarin shan magani a duk jahohi na jihar Nigeria gabaki daya. Wanda kike kuma an yi shi ya kamata a zuba magani saboda dan haka yana faruwa ana samun rashin lafiya ta yara da manya amma idan da ta tabbatar nan to kaga za a samu sa'idar samun lafiya.
To ma da lamun gode, bari mu shiga jihar Bauchi. Yawwa, to mu garza zuwa Bauchi. Wake magana daga Bauchi. Wake magana daga Bauchi. Na Bauchi kana kan layi kana jin mu? To ina ga murasa na Bauchi. Kaduna, wake magana daga Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder, kasuwar Kawo Kaduna, Nigeria.
To Musa Ngaro, muna sauraron ka.
To alhamdulillah babu shakka wannan al'amari zai gaskiya abu bakin ciki ne kuma abun damuwa ne kuma abu nuna takaici. Mu da kiran da muke gwamnonin mu na jahohin mu kada ku yi tunanin cewa shiga ƙauyuka shine neman kajejen mun ƙura'a. A'a, irin waɗannan ɗakunan shan magani gaskiya aka bata a ce ai kokarin da za a yalwa tashi. Magana ta gaskiya duk mutumin zai fito ba ya ce ma duk ƙauyuka akwai irin waɗannan abubuwan a jahohin mu na arewacin Najeriya wannan zai faɗa sararin shi ne kawai. Da haka magana da muke gaya musu ɗan majalisa, sanatoci, gwamnoni to dole ne fice kun gada ƙaimi akan irin waɗannan abubuwan. Kuma ma menene madalin da za a ce a ci har samu irin waɗannan ƙauyuka a ce ba za a samu irin waɗannan magani gurin shan magani ba. Ko na cikin birnin ma Kaduna da kyau za a ga wurare da yawa ba a samu irin waɗannan. Za a ga malaria irin wannan typhoid da cututtuka suna kashe mutane da ƙananan yara. Haka ba ta gaskiya shugabannin Najeriya ku kula da al'ummarku subhanahu Allah subhanahu wata'ala da ya ba ku kiwon su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in kullukum
mutahun. Mun gode ba ba wasu lokaci su ma su kira bari mu garza zuwa Mubi. Ba lokaci sosai. Mubi Adamawa wake magana wake kan layi.
Bari gare daga Mubi Adamawa.
To muna jinka gurguje a yi.
To na ji. Ina tare da ku.
To mu je zuwa bi magana faɗa mana naka ra'ayi.
Na ra'ayin nan gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki akan irin wannan abubuwan da ke afkuwa saboda talakawa su samu jin daɗi ku samu su albarka shi ne kwana ni yanzu.
To ma da lamun gode, na ci gaba da gwadawa. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa sannan a sa ɗaya kafin a danna a kira. Mun samu kira daga ina mai magana daga ina?
Daga Ara Dauda.
Daga wata jaha?
Jihar Nasarawa.
To
Nasarawa local government.
To muna sauraron ka.
Wannan gidan kirkiro gidan magani yana da kyau saboda in ba shi a ƙauye gaskiya ba ƙaramin matsala ba ne.
To madalla mun gode, bari mu goma jihar Bauchi. Wake magana daga Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ana magana da Musa Kasim Madaki karamar hukumar Benjo jihar Bauchi Najeriya.
To muna sauraron ka.
To abin da yake faruwa dai a jihar Jigawa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin duk abin da ya samu dan uwanka sai ka taya shi addu'a Allah ubangiji ya kawo musu karshen wannan musiba da Allah ya kawo musu.
To amin.
Mu ina tsara roko da gwamnatin Najeriya da kananan hukumomi da gwamnonin jihohin Najeriya yanzu wannan al'amari su taimaka iya gurgurdon halin da za su iya taimaka domin mun ji shugaban ƙasarmu alhamdulillah don ya tura an ci a tura jami'ai lallai su bincika abubuwan da ke faruwa a jihar Jigawa. Da fatan za ku tashi lafiya Allah ubangiji ya kama tashi wannan musiba Allah ya kiyaye na gaba kama ina sa karamar kuma gaje kafin mu.
To madalla mun gode. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Maudu'in da muke tattaunawa akai shine waɗanne irin matakai ya kamata ɗauka wajen samar da ɗakunan shan magani a ƙauyuka duba da irin lamarin da ya faru a wannan ƙauye. Kada a manta lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. To mai magana daga Adamawa, muna da sauraron ka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ranka dare kana tare da Abdulhamid wanda aka fi sani da garkuwan teloli da ke nan karamar kumar sau.
To Abdulhamid muna sauraron ka.
To ina muku fatan alheri tunda lokaci ya bure ba abun da zan ce.
To madalla mun gode. In Allah ya kai mu sai a sake gwadawa yawwa. To masha Allah. To mun samu kira daga Benue. Waye daga Benue?
Zakiru Talladi daga Uturko jihar Benue.
To mallam Zakiru mu je zuwa.
To ni ma
kamar layin ya samu tangarda. Layin Benue ya samu tangarda. Kada amanta lambar da za a kira ita ce 202 205 6555. Kada amanta a sa alamar tarawa sai a sa ɗaya sannan a kira. Mun samu kira daga Katsina. Wa ke magana daga Katsina?
Eh da Kaduna. Kaduna.
Kaduna to na Kaduna muna sauraron ka. Wa ya sunan malamin?
Yawwa to Laula Habibu.
To Laula Habibu je zuwa.
Yawwa to kaman ainihin magana asibiti da ake mu ma nan da ban gaba mu da irin wannan asibitin duk abin da za a kai mun je mun rabar da ko mando ko ina ne.
To Allah ya sa hukumomin da aka yi kira domin su su taimaka.
Yawwa da Allah ya taimaka mu mu ma mu dan samu ko da shi aka tafi ne.
To madalla mun gode. To bari mu isa Zaria. Wa ke magana daga Zaria?
Alhaji Ali ne daga Zaria. Ni ne wanzan.
To Alhaji Ali muna jin ka.
Ni shahar da zan bada akan wannan abin da ke faruwa. Allah ya madalla kun da suke tarayya. Shi kuma su fara gudunmuwa akan gidina asibitai a karanan hukumomi da kauyaku da su faruwa irin wannan abu. Da fatan Allah subhanahu wataala ya hana jagora.
To madalla to daga wannan za mu rufe layukan wayar mu sai kuma Allah ya kai mu sake da muku da wani sabon shirin. Madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3:21. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasashen Tunisia da Senegal na kan ganiyar yanka tikitin shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta hukumar FIFA da za a gudanar badiya a kasar Russia a daidai lokacin da Ivory Coast da Morocco za su kara da juna domin fitar da ɗaya daga cikin wakilan nahiyar Afirka a gasar. Tuni da kasashen Najeriya da Masar suka lashe gurabu biyu daga cikin gurabu biyar nahiyar ta Afirka a wannan gasar. Kasar Senegal kan iya tsallakewa idan ta yi galaba akan kasar Afirka ta Kudu wanda zai bata damar kasancewa a saman rukunin su na D. Wasan da ya maimaitawa ne na wasan da kasashen biyu suka buga a bara inda kasar Afirka ta Kudu ta yi galaba da ci 2-1. To amma hukumar FIFA ta soke wasan saboda zargin coge da aka yi wa alƙalin wasan Joseph Lamte wanda tuni da aka dakatar da shi tsawon rayuwarsa. A halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta ce a bangaren tafa har yanzu Isha Johnson ita ce shugabar hukumar kwallon kasar Saliyo. Hukumar ta FIFA dai ta yi fatali da matsayar hukumar na Dr. Johansson daga mukaminta, lamarin da FIFA din ta ce san bai cancanta ba. A watan da ya gabata ne kwamitin zartaswa na hukumar kwallon kasar ta Saliyo ya dauki matakin sauke Johansson tare da sakataren ta Chris Kamara a lokacin sauraren wata ƙara da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta gabatar. A ƙasar Ingila, ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon Chelsea Danny Drinkwater ya yi fatali daga yatar da ƙasarsa ta Ingila ta yi masa da ya buga mata wasan neman gurbi na gasar cin kofin duniya. Mai horar da 'yan wasan ƙasar ta Ingila Gareth Southgate ya ce zancen takaddama tsakanin ƙungiyoyi da ƙasashen 'yan wasansu zancen banza ne. Har yanzu dai Drinkwater bai murmure ba daga raunin da ya ji. Aka kuma matakin nasa na kin karba gayyatar ya zo daidai bayan da wasu 'yan wasan shida suka fice daga jerin sunayen 'yan wasan da kocin ya tsara a wasanninsu tare da kasashen Jamus da Brazil. Dan wasan gaba na Manchester City Sergio Aguero ya ce mai yuwa zai bar kungiyar a ƙarshen kwantaragin sa a shekara ta 2019 domin komawa tsohuwar kungiyar sa tun yarinta a kasar Argentina. Aguero ya koma City ne a shekara ta 2011 daga kungiyar Atletico Madrid ta kasar Spain inda ya soma rayuwarsa ta kwallon kafar Turai tun yana dan shekaru 15. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shade ga watan Nuwamba ranar ce ta tunawa da tsofin sojoji a Amurka. ranar da ake tunawa da waɗanda suka yi aikin sojan Amurka da kuma karrama irin sadaukar da kai na waɗanda suka rasa rayukan su wajen yi wa ƙasa aiki. Wannan biki bai tsaya a Amurka kadai ba, mafi yawan ƙasashen da suka shiga cikin yakin duniya na ɗaya na karrama wannan rana. Dalili kuwa shine ranar 11 ga watan Nuwamba shekarar 1918 ne yarjejeniyar manyan ƙasashen masu ƙawance tare da Jamus suka rattaba hannu a kai da ta kawo ƙarshen mummunan yakin ta fara aiki. Yakin da a wancan lokacin aka yi wa laƙabi da yakin kawo ƙarshen kowane yaki. Wannan kyakkyawan ƙuduri bai ɗore ba, domin tun kawo ƙarshen yakin duniya na farko babu shekaru 10 da suka wuce da ba a fuskanci yaki ba, ko dai rikicin Koriya ko na China da India a kudancin Asiya, ko kuma wadda aka yi a yankin Balkans, ko rikicin da aka yi a arewacin Afrika da gabas ta tsakiya, ko kuma mafi girman uwa uba yakin duniya na biyu. Sojojin Amurka sun yi yaki kuma sun mutu kafada da kafada da na ƙawayenta, domin kare ƙasashenmu da jama'armu da kuma aƙidinmu. Shugaba Donald Trump ya ce tun harba bindiga ta farko a yakin juyin juya hali na Amurka, Amurkawa masu bajinta a kowane ƙarni sun amsa kira kuma sun yi nasarar kare 'yanci a lokacin da aka fi buƙatarsa. Ya ƙara da cewa a yau wasu Amurkawa masu kishin ƙasa na yaƙi domin samun nasara akan ta'addanci, sadaukar da rayuwarsu domin kare 'yan ƙasa daga abokan gaba da suke amfani da kisa domin yaƙi da al'umma baki ɗaya. A yau muna tunawa da waɗanda suka tashi tsaye suka kare ba Amurka kadai da al'ummarta ba, amma har da na wasu ƙasashen. A yau muna karrama waɗanda suka sadaukar da kai maza da mata, suka yi yaƙi kuma suka rasa rayukansu a duk yaƙe-yaƙen da aka yi a kowace nahiya. Shugaba Trump ya ce ba za mu taɓa iya maye gurbinsu ba, ba za mu taɓa iya biyansu ba, amma za mu iya tunawa da su a kodayaushe, kuma shi ne abin da muke yi a yau, muna tunawa da su. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayi da manufar gwamnatin Amurka. Domin ganin wannan sharhi ko wasu sharhunan na muryar Amurka a rubuce, ko kuma a riƙa samun shi ta hanyar email, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga Grace da labarai a wannan karan a takaice.
Yau kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba masu shigar da ƙara izinin gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnatin ƙasar Burundi cewa ta aikata laifukan yaƙi kan 'yan hamayya tsakanin watan Afrilu shekara ta 2015 zuwa Oktoba 2017. A cikin sanarwar, alƙalan suka ce akwai hujjar ci gaba da binciken da ya shafi ƙuntatawa bil'adama. Alƙalan sun ce laifukan yaƙi sun haɗa da kisan kai da fyaɗe da ganawa mutane a Kuba da ta kai ga mutuwar sama da mutane 1,000 da ya haddasa ƙaurar mutane 100,000 zuwa waɗansu ƙasashe. An yanke hukuncin ne ranar 25 ga watan Oktoba, kwanaki biyu kafin Burundi ta tsaye da shawarar janyewa daga kotun. Ba a bayyana shawarar da kotun ta yanke ba sai yau Alhamis. Sai dai kotun tana da hurumin sauraron ƙararraki kan laifukan da aka aikata a Burundi, ko da tana matsayin memba ko kuwa babu. An shiga zanga-zanga a Burundi ne a shekara ta 2015 bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar da cewa zai nemi wa'adin mulki na uku. Masu kushe lamura kuma suka ce yana watsi da wa'adin mulkin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada, da kuma yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen yakin basasa a Burundi. Muƙarrabin gwamnatin Kremlin, wato muƙarrabin gwamnatin Kremlin Yuri Ushakov ya shaida wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha cewa shugabannin gwamnatin Amurka Donald Trump da kuma na Rasha za su gana gobe Juma'a a gefen taron ƙolin yankin Asiya da za a gudanar.
Da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa da bada umarni da injiniyanmu na yau Skip Sisk Ibrahim Jarmeke cewa mu kwana lafiya.